الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى دا دكا من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 2 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da wasu ƴan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne hankalinsa ya gushe ma'ana ya suma yayi kwana da kwanuka a cikin koma idan hankalinsa ya dawo shin dole ne duk abin da ya wuce shi na salloli sai ya rama a takaice duk sallar da za ta zo ta wuce mumini wanda yake baligi a halin da baya cikin hayyacinsa ba maganar ramuwar sallah ko da sallar kwana da kwanaki ce ko da ta kai ta shekara na wuce domin sharadin alƙalami ya hau kan bawa shine cikar hankali sai mutun yana cikin hankalinsa duk wanda baya cikin hankalinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauke masa alƙalami wanda yake na rubuta doka ma'ana na rubuta laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa an dauke alƙalami gabar mutane uku farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annaimi hatta yastaghir wato mai bacci sai idan ya falka don haka idan sallah ta wuce ka kana cikin bacci idan ka falka ba abin da yake kanka illa karama ta ba maganar ba laifin wato ka tuzartar da sallah daga lokacinta sannan na biyu sai manzon Allah yake cewa wato wasabi hatta ya hatali haka nan karamin yaro sai idan ya balaga na uku sai manzo Allah ya ce wal majnun hatta yufiq da wanda hankalinsa ya gushe manzo Allah ya ce sai ya shiga hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo zuwa jikinsa don haka mutumin da ya shiga cikin koma hankalinsa ya gushe to wannan duk sallolin da za su wuce shi ba maganar ya rama ƙarin dalili akan wannan mas'ala akwai hadisi na cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda ya suma kafin gushewar rana bai falka ba sai da rana ta fada lokacin da hankalinsa ya dawo bai rama az-zuhr da al-asr iya abinda ya magariba da isha me yasa saboda az-zuhr da al-asr sun wuce shi baya cikin hankalinsa don haka wannan ka'ida ce wadda take nuna cewa duk sallolin da za su wuce mutum a halin baya cikin hankalinsa to idan hankalinsa ya dawo ba magana ya rama waɗannan salloli tambaya ta biyu dan uwa ke cewa mutumin da ya salamce kafin liman ya salamce amma akan kuskure menene matsayin sallarsa abinda zai yi sai ya dakata ya bi liman in liman ya salamce sannan ya salamce wannan sallama da ya akan kuskure liman ya dauke masa ba kabli ba ba da akan sa an gane ko kuskure ne wanda ubangiji subhanahu wataala bai ya kama mu da shi amma inda ganganci ne mutun ya salamce kafin sallamar liman to ba shi da sallah tambaya ta uku dan uwa ke cewa kamar yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mace mai ciki iddarta shine haife cikinta, to haka nan idan ta yi bari idda ta gama ko kuma bata gama ba, domin yin bari shi ma haife ciki ne. An gane ko? Duk mace wadda take mai ciki, ciki koda na wata ɗaya ne, iddarta kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa shine haife wannan ciki. Idan yau mace ta samu ciki, cikin da bai wuce wata ɗaya, idan aka sake ta in ta yi barin wannan ciki, shikenan ta gama idda. An gane ku? Kenan ba sai in ya kai ba an halittarsa ta cika har an kai lokacin aihuwa ta aihu. In dai ta riga ta haife wannan ciki ko ta yi barin sa, to idda ta gama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, mata masu ciki Ubangiji ta'ala yace ajalin gama iddarsu shine haife cikinsu. Tambaya ta ƙarshe dan uwa ke cewa shin idan ka hudda zakka ya halatta waɗanda suke bin ka bashi, ka ba su wannan zakka ka rike a matsayin cewa bashin da kake bin su baya halatta? An gane ko? Baya halatta mutumin da kake bin shi bashi. Idan ka hudda zakka sai ka ware wani kaso ka bashi, sannan kuma sai ka ce ya biya ka bashinka, wannan baya halatta, domin dubara ce da wayo domin dawo da dukiyarka zuwa gare ka, wanda kuma wannan wato ɗabi'a ce da hali ne wanda yake na Yahudu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya la'ance su ya tsine musu albarka akan haka, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa qatalallahu al-yahuda إن الله لما حرم عليهم الشهوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. yace Ubangiji Allah ya la'anci Yahudu, Ubangiji ta'ala da ya haramta musu cin kitse, sai suka zamanto sai su narkar da wannan kitsen, sannan sai su saida sai su ci kudin. An ce musu cin kitse haramun ne, kamar yanda kakansu ya haramta ma kansa shine Annabi Yaqub alaihi salam, kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura, ko kuma kasancewar ukuba ce da Ubangiji ta'ala ya musu, kamar yanda ya ambata a cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala yake cewa wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala buhuruhuma aw al hawaya aw maqtala dabi'ahu zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Zalunci suka ma kansu, suka ketare iyaka, suka keta dokokin Ubangiji Subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala sai ya damke su da wannan ukuba, ya haramta musu cin kitse. To da aka haramta musu, me za su yi? Sai suke kewayawa su yi wayo, sai su saida, sai su narkar da wannan kitse, sannan sai su saida shi sai su ci kudin. Shi kuma ka'ida, duk abin da Allah ya haramta, to ya haramta cin kudin sa. An gane ko? Duk abin da Allah ya haramta, to ya haramta cin kudinsa. Kamar yadda bayani ya gabata, Ubangiji ta'ala da ya haramta bokanci sai ya haramta cin kudin boka, da ya haramta zina sai ya haramta cin kudin karuwa. Kamar yadda yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahini wa maharil bagi. To dan haka kasancewar anan mutumin da kake bin shi bashi, ba maganar in ka hudda zakka ka dau wani kaso ka bashi domin ya biya ka bashinka. Idan ka yi haka koda ya biya ka bashinka, zakkarka ba ta yi ba, sai dai in ka yi niyya a fi sabilillahi tare da gaskiyar niyya a cikin zuciyarka, ba laifi kana iya taimaka masa, amma ba dan ya biya ka bashinka ba. In dan ya biya ka bashinka ne, wannan zakka ba ta fita ba. Wanda kasancewar so da yawa wasu sukan iya yin haka, suke yin haka. Kuma so da yawa shi wanda kake bin bashi, zaka iya daukan wani kaso ka bashi daga cikin dukiyar zakka, abinda inda ba dan kana bin shi bashi ba, yanda za a yi ka dauka ka bashi. Wani dan uwa yake gaya mana, akwai mai kudin da ya taba daukan miliyan 30 ya ba yaran shi wanda suke mu'amala yau da gobe ta saye da sayarwa, da yana bin shi bashi, da ya meka masa wannan, kuma da yi gaba ya amshi yace masa akan bashin da yake bin shi. To kaga wannan wata dubara ce da wani wayo, don haka baya halatta. A nan kenan mutum ya dauki dukiyar zakka ya ba waɗanda suke yake bi bashi, a matsayin cewa wato zakka ce kenan ya hudda, a matsayin kenan ya dawo da bashin sa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama wato babi na 71, babin da ke bayani dangane da wato shine fadla baban da ke bayani dangane da wato shine kaurace ma jama'a a lokacin da wato ayyuka waɗanda suke na shashanci suka yawaita a ban ƙasa domin jin tsoron fitina ko kuma domin jin tsoron fitina wato a cikin addini kenan. Lokacin da jama'a suka lalace zamani ya gurɓata mutum yana tsoron kar a fitince shi a cikin addininsa, to a wannan lokaci yana iya ƙauracewa ya koma gefe. Idan a gari ya zauna sai ya zamanto daga gidansa sai masallaci sai wurin sana'ar shi, ko kuma ya fita can dokar daji kamar yanda duka dai bayani ya gabata akan wannan babu. Yau za mu tashi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وإيادة مريدهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. مالن الله يجي كانسا كي تشيوا wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadla ta cuduwa da jama'a, domin cuduwa da jama'a alkhairi ne, kaurace ma jama'a sharri ne, dole sai da dalili. Sai in ya kasance ba yanda mutum zai yi, yana famar ya tsira da addininsa, a wannan lokaci ne kadai ya halatta mutum ya kaurace ma jama'a. To dan haka kasancewar da malam yace babu fadlil ikhtilati bin nas, baban da ke bayani dangane da fadla wato ta cuduwa da jama'a, shine anan zai zano mana abubuwan da suke nuna cewa zama a cikin jama'a ya fi kauracewa. Shine sai ya ce wa huduri juma'ihim, wato da halartar sallolinsu waɗanda suke na juma'a. Shin mutumin da ya kaurace ya koma dokar daji, ina shi ina sallar juma'a? Ba maganar sallar juma'a. Sallar juma'a kwa tare da cewa abu ce wadda tana da fadla wanda yake na gaske, ya ma wuce a lissafa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzo Allah yake cewa al-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffi as-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna izajtuni batil kaba'ir. Manzo Allah yake cewa salloli lokaci biyar da mutun zai kiyaye su daga wannan sallah zuwa wannan sallah, da sallar jumu'a daga wannan zuwa ta gaba, da azumin Ramadan zuwa Ramadan na gaba. Manzon Allah yace masu kankare abinda ke tsakankanin su ne na zunubai matukar mutun ya nisanci manya-manyan laifuka. Idan kai sallaci sallar Juma'a wannan, to Ubangiji Ta'ala zai kankare maka duk abinda ya gudana game da kai na zunubai zuwa sati Juma'a wadda za ta zo. A wata riwaya manzon Allah yake cewa har ma da dadin kwana uku. Idan aka gafarta maka zunubanka na sati guda, sannan za a ƙara maka kwana uku akan haka. Kaga anan kenan mutumin da yake cikin jama'a ake sallar Juma'a tare da shi, shine zai samu wannan fadla da wannan matsayi. Mutumin da ya kaurace ma jama'a ba shi babu samun irin wannan. To dan haka shine sai yake cewa wa huduri juma'ihim, wato da halartar wato salloli waɗanda suke na Juma'a. Sai ya ce an gane ko kuma yana daga cikin fadla wadda take ta Juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ranar Juma'a mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna tsaitsayawa a dukkan wata kofa daga cikin kofofin masallatai na Juma'a. Wanda ya zo a sa'a ta farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a rubuta masa ladan mutumin da ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato da yanka rakumi. Wanda ya zo a sa'a ta biyu, za a rubuta shi a cikin wannan girgam tamkar ya yanka sa ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan yanka. Wanda ya zo a sa'a ta uku, manzo Allah ya ce tamkar ya yi sadaka da rago. wanda yazo a sa'a ta hudu manzo Allah yace tamkar yayi sadaka da kaza, wanda yazo a sa'a ta biyar manzo Allah yace za a rubuta shi a matsayin tamkar yayi sadaka da kwai. Idan liman ya riga ya shigo masallaci, waɗannan mala'iku sai su linke wannan girgam, sai su zo su ma su zauna su saurari kudu ba. Duk wanda yazo bayan liman ya hau minbari, to daidai da sadakar kwai ba za a rubuta shi ba. To kaga wannan mutumin da yake cikin jama'a shine zai samu irin wannan matsayi. Sai yace wa jama'atihim, wato da halartar salloli waɗanda suke na jama'a, shi ma sallah ta jama'a dole sai wanda yake cikin jama'a, wanda ya kaurace ba shi ba sallar jama'a. Wanda ita sallar jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idan ka kyautata arwalla daga gidanka ko kuma daga masana'antarka ko kuma ofishinka inda kake zaune, ka tashi takanas domin ka je masallaci. Manzon Allah ya ce duk takin da za ka yi Ubangiji ta'ala yana shafe maka zunubi, sannan ana ɗaukaka darajarka. Idan ka shiga har ka shiga masallaci, idan ka shiga masallaci Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana cikin sallah, wato matukar ita sallah, sallah ce ta tsaida ka. Kamar yadda yake cewa salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqihi bid'an wa 20 daraja wa zalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhdhu khudwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hubba anhu biha khati'a hatta yadkhula almasjid fa idha dakhala almasjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis bi. Wannan hadisi yana cikin sahihai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa sallar mutum a cikin jama'a tana fifitar wato sallarsa shi kadai a gida ko kuma a masana'antar shi, wato da lada da daraja 20 da wani abu, kamar yadda yazo a hadisin Ibnu Umar, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, duk mutumin da yayi sallah a cikin jama'a yana da daraja 27, wanda yayi shi kadai yana da daraja 1. Kaga anan, tun anan mutumin da yake cikin jama'a ya bambanta da mutumin da yake kadai ta a dokar daji shi kadai. Wanda yayi sallah a cikin jama'a za a daukaka darajar shi so 27, wanda yayi shi kuma za a kai shi matsayi 1. To shine sai yake cewa domin idan mutun yayi arwalla ya kyautata arwallarsa ya fita zuwa masallaci, ba abin da yake nihi game da zuwa masallaci illa ya domin ya je ya yi sallah. Manzo Allah ya ce ba zai yi taki taki face sai Allah ya ɗaukaka darajar shi kuma sai an shafe masa zunubinsa har ya kai lokacin da zai shiga masallaci. Idan ya shiga masallaci manzo Allah ya ce yana cikin ladan sallah, matukar sallah ita ta tsida shi. Sannan in an gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Ubangijinsa, manzo Allah ya ce mala'iku ba za su gushe ba suna yi masa addu'a suna cewa ya Allah ka ji kansa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka karbi tubansa. Matukar arwallarsa ba ta warware ba, kuma matukar bai zo da wani abu wanda ke keta alhurma ta masallaci. Kaga wannan kadai ya isa ya nuna mana fadla ta sallar jama'a. To dan haka shine yace wa jama'atihim, wato da halartar salloli waɗanda suke na jama'a. Sai ya ce wa mashahidil khair, wato da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na alkhairi. An gane ko? Mashahidil khair, duk wasu abubuwa wanda Allah ya shar'anta mana, wanda idan mumini ya halarta to zai samu kaso wanda yake na lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wanda ya kaurace ma jama'a ba shi ba samun irin waɗannan abubuwa. Kenan abu na uku da malam ya zana. Abu na hudu sai ya ce wa majalisiz zikri ma'ahum, da mazaunai waɗanda suke na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala tare da jama'a. Kaga wanda yake zauna a cikin jama'a duk inda ake karantarwa zai je ya zauna ya saurari fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da maganganun manzansa. Hakanan kasancewar da duk wasu abubuwa waɗanda suke zai je makaranta ya ɗau ilimi, zai halarci wurin wa'azi da sauran dukkan wasu abubuwa na ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar sai ya ce wa iyadati maridihim, wato da zuwa gaida marar lafiya, domin wanda yake cikin jama'a duk yanda za a yi za a ce wani ba shi da lafiya kuma ya san da cewa haƙƙi ne a kansa wanda Allah ya wajabta masa in ɗan uwanka mumini ba shi da lafiya ka je ka gaida shi wanda zuwa gaida mara lafiya kamar yanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya fita daga gidansa ta kanas domin ya je ya gaida mara lafiya manzon Allah ya ce ba zai gushe ba a cikin garka ta aljanna yana tsinkar ƴaƴan itacen ta har ya je ya dawo tamkar kana cikin wata gona ce daga cikin gonakai na aljanna kana cire ƴaƴan itacen kana ci har ka je ka dawo duk mutumin da ya fita ya tafi ya gaida mara lafiya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa duk mutumin da ya je ya gaida mara lafiya da safe mala'ika 70 daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala za su ringa roƙa masa gafara har sai ya kai yamma hakanan da yamma idan ya tafi ya je ya gaida mara lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'iku 70 za su ringa roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala har sai an wayi gari to kaga wannan gaba ce ta biyar wanda mutumin da yake zauna a cikin jama'a ya bambanta da mutumin da ya kaurace ya kadaita sannan sai ya ce wa huduri jana'izihim gaba ta shida sai yake cewa da halartar jana'iza wanda shi ma raka gawa ta mumini wannan haƙƙi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora ma muminai daga cikin haƙuƙuwan ƴan uwansu to dan haka shi ma rakiyar gawa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk mutumin da ya ma gawa sallah ma'ana ya halarci ma gawa sallah akai sallah da shi manzo Allah yace yana da wani yanki wanda yake na lada haka nan idan ya kasance tare da gawar har aka kai aka binne manzo Allah yace yana da wani kwatankwacin wannan yanki na farko da ya samu kowane yankin manzo Allah yace daidai da girman dutsen Uhud yake ga zinare misali tamkar a ce dutsen Uhud gaba ɗayan sa zinare ne mallakarka wannan zinari gaba daya ka kashe shi ka sarrafa shi akan hanya ta daukaka addinin Allah ladan da mutum zai samu idan ya ma gawa sallah haka nan idan ya raka gawar aka binne ta zai samu kwatankwacin wannan lada kaga wannan gaba ce wadda take nuna bambancin mutumin da ya dau hakuri ya zauna a cikin jama'a wanda ya fifici mutumin da ya kaurace musu sannan gaba ta bakwai sai yace wa muwasati muhtajihim wato da taimaka ma waɗanda suke mabukata domin duk wanda yake daga yake cikin bukata idan aka taimaka masa to wannan kasancewar wani lada ne wanda yake na musamman kamar yanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk mutumin da yake zauna a cikin jama'a yake ci gaba da taimaka musu to alƙawari ne na Allah subhanahu wataala shi ma ba zai gushe ba ubangiji subhanahu wataala zai ringa taimaka masa yana agaza masa akan dukkan al'amuran da ya sa gaba na duniya da lahira kamar yanda yake cewa wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi ubangiji ta'ala ba zai bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka ma bawansa matukar shi bawan yana cikin taimaka ma wato ƴan uwansa to dan haka mutumin da yake cikin jama'a shine zai san irin yanayin da jama'a suke ciki wanda yake buƙatar taimako ya taimaka masa sabanin mutumin da ya kaurace gaba ta takwas sai malam yace wa irshadi jahilihim wato da shiryar da wanda yake ya jahilci wani lamari daga cikin al'amura shiryar da wanda yake jahili in kana da ilimi kana zauna a cikin jama'a zaka yi kokarin karantar da mutane addini sabani ga wanda ya kaurace musu haka nan idan kana zauna a cikin jama'a mutum yazo ya jahilci wani al'amari in ma na rayuwar duniya ko kuma na al'amarin lahira idan ka sanar da shi kana da sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wataala kai koda mutum yana tafiya ne yana neman wani wuri ya bace masa ka masa kwatance ka nuna masa cewa ga inda zai samu wannan abu kana da sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wataala kaga wannan ita ma gaba ce wadda take nuna mutumin da yake zauna a cikin jama'a ya fifici mutumin da ya kaurace musu shine sai malam yace wa ghairu zalika min masalihihim da ma wani abu ba wannan da aka zana ba daga cikin abubuwa waɗanda suke na maslahar jama'a sai yace liman qadira yace ga mutumin da ya samu iko alal amri bil ma'ruf wato bisa umarni da kyaukyawan aiki wannan hayi anil munkar kuma zai iya hani dangane da aikin asha domin duk mutumin da ya san yana da kokarin da zai umarci jama'a game da ayyuka na ƙwarai ya hane su dangane da ayyuka na ashatu baya halatta ya kaurace ma jama'a a wannan lokaci kaurace ma jama'a akan shi haramun ne an gane ko in ka san ka fada aji na cewa ayi abin da ya dace ko a daina abin da bai dace ba to dole ne ka ci gaba da zama a cikin jama'a haramun ne ka kaurace musu sai ya ce wa qam'i nafsihi wato da sanya ma zuciyarsa wato ragama ya huzgota anil iza idan gane da cutar da jama'a in har ka san karin jayi zuciyarka dangane da cutar da jama'a zaka iya kame kanka to dole ka zauna a cikin jama'a wa sabrin alal aza kuma ka tabbata zaka iya daukan hakuri akan cutar wasu kenan ana abinda muke so mu gane malam ya zano abubuwan da suke bambanta mutumin da yake cudanya da jama'a wanda ya fifici mutumin da ya kaurace musu sai da ya kawo gaba wajen takwas to bayan haka sai ya nuna mana zama a cikin jama'ar sai mutun zai iya tabbatar da waɗannan abubuwa kenan abu na farko ya zamanto zaka iya umarni da kyaukyawan aiki zaka iya hani dangane da aikin asha ya zamanto kuma zaka iya kame kanka dangane da cutar da jama'a abu na uku kuma zaka iya daukan hakuri game da cutar wanda kake haduwa da ita daga bangaren jama'a kenan in dai ka hada waɗannan abubuwa guda uku ba za ka cutar da jama'a ba kuma za ka dau hakuri akan cutar wasu kuma za ka iya umarni da kyaukyawan aiki kai hani dangane da aikin ashatu abinda ake bukata ka ci gaba da zama a cikin jama'a domin ka ribanta da waɗancan abubuwa da ake samu to shine anan kenan shine malam sai yake cewa e ilam anna liktilada bin nas yace lalle cuduwa a cikin jama'a alal wajhi alladhi zakartuhu abusa huska wanda na ambata muku an gane ko na halartar kenan sallar jumu'a da sallah ta jama'a da duk wasu ayyuka na alkhairi da sauran abubuwan da aka zana malam yace huwal mukhtaru alladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sa'irul anbiya'i salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihim ajma'in yace wannan shine abu wanda yake zababbe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kansa da sauran annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a kansu annabawan Allah daukan hakuri suka yi game da zama a cikin jama'a su suka kame kansu dangane da cutar da jama'a ba sa cutar da jama'a abu na biyu kuma suka dau hakuri dangane da cutar wanda suke haduwa da ita daga wajen jama'ar su sannan kuma suka nace akan umarni da kyaukyawan aiki da hani dangane da aikin asha don haka mumini kwa bashi da wani abun koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ake bukata mu kame kanmu dangane da cutar da jama'a duk abin da in mun san mun aikata za mu cutar da jama'a na fada da aiki to dole mu yi kokari mu kame kanmu sannan abu na biyu sannan mu dau hakuri duk abin da za mu hadu da shi na cutarwa in ma a karan kanmu ko a mutuncin mu ko a cikin dukiyar mu ko a cikin iyalin mu to ba a bukatar mu waiwaya mu nemi sakauta cutar wanda aka mana iya abin da ake bukata mu dau hakuri wannan ita ce sunna ta annabawan Allah ubangiji ta'ala ke cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llah walaqad ja'aka min naba'il mursalin ubangiji ta'ala yake cewa tabbas manzannin da suka gabace ka an ƙaryata su akan abin da suka zo da shi na sakon ubangijin su sannan kuma an cutar da su amma sai suka dau hakuri har taimakon mu ya zo musu kenan kaga sunna ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wadda ya dabi'antar da annabawansa shine daukan hakuri akan dukkan cutar wadda aka musu kenan don haka ake bukatar kenan mutun ya dau hakuri shine sai ya ce wasa'irul anbiya da sauran annabawa gaba ɗayan su wannan ita ce sunnas kenan zama suka yi da jama'a ba kaurace musu ba suka yi su ba sa cutar da jama'a sannan kuma suna daukan hakuri akan cutar wadda aka musu sannan kuma suna ci gaba da aikin da Allah ya turo su akan shi shine umarni da kyaukyawan aiki da hani dangane da aikin asha sai malam yace wa kadhalikal khulafa'ur rashidun haka khalifofi waɗanda suke shiryayyu masu shiryar da jama'a Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali, Allah ya kara musu yadda, a cikin waɗannan hudu ba wanda ya kaurace ma jama'a. Kowanne ci gaba yayi da zama a cikin jama'a, ya dau hakuri dangane da dukkan cutarwar da ake masa, wanda kar mu manta ya gabata. Umar, Allah ya kara masa yadda, lokacin da yana matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hadu da cutarwa kala-kala, amma mi yayi daukan hakuri yayi. Wanda Uyaina ibn Hisn al-Fazari, wanda ya zo ya nemi ganawa da Umar, lokacin da aka shigar da shi wajen Umar, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa ya kai dan Khattab, maimakon ya ce ya amirul mu'minin, sai ya ce ya ibn al-Khattab, ya ce ya kai dan Khattab, yake cewa hi, yake cewa ka kiyaye mu, yace kaga, yake cewa baka adalci a cikin mu, kuma baka mana kyauta wadda take mai kauri. Umar yayi zafi, zai kai masa dambata, sai wannan wanda yake bafadan Umar sai yace haba ya amirul mu'minin, shin ka manta da Ubangiji ta'ala na fada a cikin alqur'anin sa, khuzil afwa wa amur bil urfi wa ard min al jahili. Ubangiji ta'ala yace kai rikiran gome, kai umarni da kyaukyawan aiki, ka kauda kai dangane da wawaye, duk wanda ya maka wauta ka kauda kai. Yace wa inna hadha min al jahili, wannan yana daga cikin masu wauta. Yaya zaka zo shugaba ka ce ma wai shugaba ya kai dan wane, maimakon wai ka kiraye shi ma da sunan shi dama dama, in har baka ce ba ranka ya dade, kuma sannan shugaba ne zaka ce ya kiyaye ka, kuma ka siffanta shi da cewa ba adali bane, azzalimi ne, kuma ka siffanta shi da ruwa cewa baya muku kyauta wadda take mai kauri. A lokacin nan Umar sai ya dau hakuri akan cutar wadda aka masa. To dan haka anan abinda muke so mu gane, wannan ya ishe mu misali, khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun hadu da cutarwa, amma me suka yi? Sai suka dau hakuri, ba su kaurace ma jama'a ba. To shine anan malam yace wa kadhalikal khulafa'ur rashidun, wato haka khalifofi waɗanda suke masu shiryar da jama'a, wato zama suka yi a cikin jama'a, ba sa cutar da jama'a, suka dau hakuri akan cutar wanda ake musu, sannan suka ci gaba da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musu, shine umarni da kyaukyawan aiki da hani dangane da aikin asha. Sai ya ce wa man ba'dahum, da waɗanda suke bayan su, minas sahabati, na sahabbai wa tabi'ina, wato da tabi'ai, in har ma an samu daga cikin sahabbai waɗanda suka kaurace suka koma dokar daji domin su tsira da addinin su, ba su wuce a lissafa ba. Sai ya ce wa man ba'dahum, da waɗanda suke bayan su, min ulama'il muslimina wa akhyarihim, na malaman musulmi, wato da zababbun su mutanen kwarai, in ka koma a tarihin magabata mafi yawan su sun zauna a cikin jama'a, waɗanda suka kauda can ba a wuce, ba su wuce ba a lissafa. Sai yace wa huwa madhhabu akthar at-tabi'ina wa man ba'dahum, malan yace wannan shine tafarkin mafi yawan wato tabi'ai da waɗanda suke bayan su, sune atba'u at-tabi'in, iya abinda suka tafi mutun ya zauna a cikin jama'a ya dau hakuri game da cutar wasu, shine yafi dacewa akan ya kaurace. Wa bihi qala Shafi'i wa Ahmad, da wannan fada al-Imam Shafi'i ke fada da al-Imam Ahmad, suka ce mutun ya zauna a cikin jama'a yafi ya kaurace. Wa aktharul fuqaha'i radiyallahu anhum ajma'i, da mafi yawan malamai Allah ya ji kansu gaba ɗayan su sun tafi akan cewa zama a cikin jama'a ga wanda zai iya jimrewa ya dau hakuri, to shi yafi dacewa akan kaurace musu. To dan haka a jimlice bayan wancan babe da ya gabata kenan, wanda yake nuna halaccin mutun ya kaurace ma jama'a, shi kauracewar wato halakci, in har mutum ba zai iya tsira da addinin shi sai ya kaurace, to a wannan lokaci an so ya kaurace. Kauracewar kenan ta zama sunna mustahabba, amma in zaka iya jimrewa kenan ka zauna a cikin jama'a shine yafi dacewa. To dan haka akwai wani hadisi wanda yake ingantacce, yana cikin al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari, haka nan a cikin sunan al-Tirmidhi da musnad na al-Imam Ahmad, wanda hadisi ne ingantacce, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa al-mu'minu alladhi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalidu an-nas wa la yasbiru ala adahum, mu'minin da ke cuduwa da jama'a kuma ke daukan hakuri akan cutar wasu manzon Allah yace shi yafi alkhairi sama da muminin da baya cuduwa a cikin jama'a wanda ya koma gefe wanda kuma baya iya daukan hakuri a kan cutarwarsu. Kaga wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bamu labari yana nuna mana duk mutumin da zai zauna a cikin jama'a ya dau hakuri to wannan yafi wanda ya kaurace. Saboda waɗancan abubuwa da malam yayi nuni kusan abu takwas wanda ba kowa yake samun su sai mutumin da ya zauna a cikin jama'a. To dan haka malam sai ya shigo da fadar Allah subhanahu wata'ala shine ke cewa qala Allahu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wato ku taimaka ma junanku alal birri akan dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi. Wattaqwa kuma ku taimaka ma junanku akan tsare dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala, shine ku hana junanku kenan dangane da duk abin da bai dace ma shari'a. Kaga anan taimakekeniya akan ayyuka na alkhairi shin za ta iya yiwuwa ga mutum daya wanda ya kaurace? Bayan da za a iya yi kenan taimaka ma juna abu ne wanda ba zai tabbata ba, dole sai wanda yake cikin jama'a. Hakanan taimaka ma juna akan tsare dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala, dole sai wanda yake cikin jama'a. To dan haka shi kuma addinin musulunci gaba dayansa Ubangiji ta'ala ya gina shi ne akan wato shine hada kan jama'a, jama'a ta zamanto tsintsiya madaurinki daya, ya zamanto junan su yana cuɗa juna. Wanda yake cikin hali wanda yake na bukata yana bukatar a agaza masa, jama'a su kawo masa agaji. Idan abin da ya samu ƴan uwanka musulmi na farin ciki to kai tarayya da su a cikin wannan farin ciki, ka taya su murna. Abin da ya same su na rashin jin dadi ka taya su jaje. Wannan haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya gina mu akan wannan addini. Addinin musulunci addini ne na haɗin kai na jama'a su zamanto tsintsiya madaurinki daya, ba na mutum ya ware ya koma gefe. Kamar yanda akwai hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ke son ya dace da tsake tsakin gidan aljanna a gobe kiyama, manzon Allah yace fal yalzamil jama'a, ya lazimci jama'a duk abin da ake karkasa ke ka fita daga cikin jama'a. Amma ana nihi jama'ar da suke kan gaskiya, an gane ko? Mutanen da suke kokarin bin tafarki wanda yake na gaskiya, to so ake ya zamanto ka cuɗanya da su ku ringa dama al'amurra na addini da na rayuwa yau da gobe. Ba a buƙatar mumini ya koma gefe. Don haka ita wannan aya kadai ta isa ta nuna mana cuɗuwa da jama'a yafi kauracewa, domin umarni ne Allah yake mana ku taimaka ma juna akan ayyuka na alkhairi, sannan kuma ku taimaka ma juna akan tsare dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka abinda ake nihi da albir anan shine kenan ayyuka na alkhairi. Attaqwa anan abinda ake nihi shine nisantar dukkan wasu abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya haramta ma bayinsa. Kenan don haka ya kamata anan in har mun san cewa waɗannan matakai guda uku za mu iya kiyaye su, to baya halatta mu kaurace ma jama'a. An gane ko? Kamar yanda mun faɗa mun maimaita ka kame kanka game da cutar da jama'a, kuma ka dau hakuri akan cutar wasu, sannan ka ci gaba da umarni da kyaukyawan aiki, ka ringa hani dangane da wato mummunan aiki. Duk da cewa baban wato babi ne wanda yake takaitacce, insha Allah ta'ala nan dai zamu dakata. Kafin haka muna ma ƴan uwa ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wani babban malami daga cikin malaman Ahlus Sunna, shine Muhammad Awwal, wanda ya fi shahara da Albanin Zaria, wanda sunnar Allah game da manzanninsa wato ta cin masa a yau a daren jiya, wanda sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da manzanninsa da annabawansa game da ƴan ta'adda. Domin shi dan ta'adda duk lokacin da aka kai shi ƙarshe ya zamanto ba ya da hujja, to iya abin da zai yi shine famar ya gama da mutum. Wanda annabawan Allah subhanahu wata'ala irin abin da ya samu wannan malami ya same su. Idan ka dauki Annabi Zakariya alaihi salam da dansa Annabi Yahaya, kashe su aka yi. Haka Annabi Isa alaihi salam lokacin da ya kai Yahudawa wato makura, su ma sun nemi su kashe shi, Ubangiji subhanahu wata'ala ya dauke shi zuwa sama. To dan haka wannan al'amari ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya sunnanta shi a cikin bayinsa, don haka wannan kuma babu abin da zai kariya ma mu'minai wato guiwa, wanda kasancewar Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ali Imran, waka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu ribiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin. Ubangiji ta'ala yace waka ayyin min nabiyyin qutil, kamar yanda yake cikin qira'a ta al-Imam Nafi, Ubangiji ta'ala yace annabi nawa daga cikin annabawan Allah aka kashe. Ubangiji ta'ala yace ma ahu ribiyuna, waɗannan annabawa da aka kashe su Ubangiji ta'ala yace tare da su akwai tatattun mabiya, ƴan aka kashe tsohuwa akan daudawarta wanda ba sa gudu ba sa ja da baya. Ubangiji ta'ala yace fama wa hanu lima asabahum fi sabilillahi, abinda ya same su na wannan musiba na kashe shugabanninsu domin ɗaukaka addinin Allah bai jefa rauni a cikin zukatansu, don haka ya ce wama ba uku wa mastakanu, ba su yi rauni ba a karan kansu kuma ba su ƙasƙanta kai suka miƙa wuya ga abokan gaba. Sai ya ce wallahu yuhibbu sabiri, Ubangiji ta'ala na son bayinsa waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri. Ita gaskiya abin da ake buƙatar mumini ya ci gaba da faɗa. Wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari, yake cewa wallahi yau da za a dora mun takobi a nan a makogoro, ina da kalimar da zan faɗa ta gaskiya. Yace kafin wannan wuka ta ide yanke makogoro na, in na san na faɗe ta, yace wallahi sai na faɗa. Don haka shi kasancewar irin wannan musiba da take samu jama'a ta musulmi, musamman waɗanda suke masu kira a zo a bi Allah abu manzansa, kasancewar wannan al'amari ne wanda farawa ne ma akai kenan. Don haka wannan al'amari kar ya sa mu gudu mu ja da baya. Iya abin da yake kanmu waɗanda suka samu kansu a irin wannan hali, iya abin da yake kanmu mu yi musu addu'a, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, kuma Allah ya sanya wannan mutuwa ta su ta zamanto shahada ce. Don haka fatan mu kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dukkan musulmi maza da mata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addininsa akan ƙarya, sannan ya ɗaukaka musulunci akan kafirci. Waɗanda suke masu taimaka ma gaskiya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.